This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger za a jin sashen Hausa take jajin rediyon amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. Akan internet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci ina tare da Maryam Dauda muna fata kun wani lafiya. Yau Talata 26 ga watan Mayu. Yaushe jama'ar Najeriya za su fara samun man fetur ne a gidajen mai?
To waɗannan kayayyaki ana mafi yawanci ana dauko su daga kudancin Najeriya ne zuwa arewaci.
Za mu ci gaba da bincika wannan batu sannan Halima Jimrau za ta kawo shirin noma tushen arziki. Amma ban fara da cikakkun labaran duniya.
Da fatan kun wani lafiya ga labaran. Yan sanda a Kenya sun ce an kashe jami'an tsaro daya, wasu da dama kuma sun jakata lokacin da wasu da ake zaton yan yakin sakan kungiyar Al-Shabaab ne suka kaiwa yan sandan dake sintiri hari a kusa da iyakar kasar Somalia. Jami'an tsaro sun ce an fara kai hare-haren ne a daren jiya Litinin lokacin da mota yan sandan ta taka wata nakiya da aka binne a kasa a kusa da kauyen Yumbes inda yan sanda akalla uku suka jakata. Jami'an kuma sun ce abokan aikin su dake kan hanya kai agaji ga dan sandan da ya jikkata su ma yan yakin sakan suka yi masa kwantar bauna abin da ya janyo mummunan musayar wuta. Shugaban yan sandan garin Garissa dake Kenya Abdulrashid Abdullahi ya gaya wa muryar Amurka cewa an kashe dan sanda daya wasu guda biyu kuma sun jikkata a lokacin da aka yi musayar wutar. Garin na Garissa na kusa da wurin da 'yan Al-Shabaab suka kai hari a wata kwaleji cikin watan da ya gabata inda suka kashe dalibai 148. 'Yan kungiyar Al-Shabaab sun ce 'yan sanda 20 aka kashe a hare-haren da aka yi jiya Litinin, amma 'yan sanda da jami'ai sun masanta wannan rahoton.
An fara shari'ar lakin asirin wani dan jaridar kamfanin Washington Post dake nan birnin Washington DC mai suna Jason Razain yau Talata a kasar Iran yayin da aka hana jama'a shirar wannan shari'a. Kamfanin dallacin labaran IRNA mallakar gwamnatin Iran ya faɗi cewa an yi shari'ar ne a wata kotun juya-juya hali wadda galibinta take sauraron ƙararraki da suka shafi matakan tsaro na wannan ƙasa. A watan Yulin bara ne aka kama Razain kuma aka tsare shi na tsawon wasu watanni a gidan kaso dake unguwar Elvin a kusa da birnin Tehran ba tare da tuhumarsa ba ko bashi damar yin magana da lauyansa. Tun lokacin da ya an bashi damar ganawa kuma da wani lauya ne wani dan karamin lokaci kenan kuma ana tuhumarsa da laifin lekin asiri da kuma kokarin yayata farfaganda. Dan uwan Razain Ali ya faɗi cewa hukumomin sun gudanar da shari'a a asirce ba dalilin komai ba saboda basu da wata hujja ta kama shi wannan dan jarida. Jaridar Washington Post da mallakar ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun shayin kira akan a saki Razain kuma masu faɗin cewa dai bai aikata laifin komai ba a matsayinsa na dan jarida.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sanannen zafi a India ya yi sanadiyyar halaka mutane fiye da 500 kuma ƙwararru masu nazari akan yanayi suna sa ran za a ci gaba da fuskantar zafin a 'yan kwanaki masu zuwa. Yawancin mace-macen da aka samu sun faru ne a jihohin Andhra Pradesh da Telangana da ke kudancin ƙasar inda hukumar yanayin India ke hasashen za a tafka mummunan zafi da zai wuce awo 40 a ma'aunin Celsius a cikin watan nan. A duk rana iskar na kawo zafin gaske da wato da ka iya kai awo 48 a ma'aunin Celsius a cikin makon da ya gabata inda aka samu ƙarin mace-mace. Asibitoci na ganin dimbin marasa lafiya da ke fama da mutuwar bangaren jiki saboda zafi da kuma rashin isasshen ruwa a jikinsu, abin da ya sa jami'ai suka roƙi mutane su tsaya cikin gidajensu kuma su kaucewa duk wani aiki mai wahala a lokacin da yanayi ya yi zafi sosai.
Ana sa ran ci gaba da ayyukan farfadowa a can jihar Texas da wani yankin kasar Mexico Talata biyo bayan barna da ambaliyar ruwa ya yi a wannan yanki. Birnin Houston ya samu ruwan sama da ya kai yawan santimita 25 a wasu wuraren jihar Litinin kenan zuwa wayewar garin yau Talata. Mutane da yawa sun makale a daren jiya a wani filin wasa da ke garin, wasu kuma dole suka ci gaba da kasancewa a cikin gidajensu suna jiran ruwan da ambaliya ya yi a cikin gidajensu ya ragu. Akalla mutane guda 6 ne suka rasa rayukansu a wannan lamari a jihar Texas da jihar Oklahoma. Masu bincike na neman mutane guda 12 wanda ambaliyar daga rafin Blanco ta yi awan gaba da gidajensu wanda suke hutawa a ciki. Daga tsallaken iyaka kuma a kasar Mexico mutane na ta shara a garin Ciudad Acuña bayan mugur guguwa wadda ta ratsa ta garin har akalla mutane guda 13 suka rasa rayukansu, haka kuma gidaje da yawa sun lalace.
Daga ƙarshe, Amurka tana amfani da jiragen saman gano abubuwa domin taimakawa wajen gudanar da binciken gano bakin haure da masu fasakaure suka yi watsi da su a kudu maso gabashin tekun Asia a jiragen sama. Ofishin jakadancin Amurka da ke Bangkok ya faɗa wa Steve Harmon na muryar Amurka yau Talata cewa jiragen saman binciken tekun sun fara bincike shekaran jiya Lahadi daga yammacin daga yammacin gabar Malaysia. Amma ofishin jakadancin bai bada wani ƙarin bayani ba akan jiragen saman, sai dai ya ce an fara neman ne bayan da aka nemi izinin gwamnatocin wannan yankin. Dubban bakin haure da 'yan gudun hijira sun makale akan wani jirgin ruwa da ma suka fi ƙarfin shi a tekun Andama da kuma sashen bakin tekun Bengal bayan da aka yi wasu dokoki akan yin fasakaurin mutane. Gwamnatocin kudu maso gabashin yankin Asiya ba su yi wani yunkurin su taimaka ba, wato su bakin hauren, don suna musu kallon baki ne waɗanda ba su da cikakkiyar takardar shiga ƙasarsu kuma suka tusake su zuwa wani wurin daban. A makon da ya gabata, ƙasashen Indonesia da Malaysia sun yarda su dakatar da manufofinsu na ƙin karɓar bakin, amma kuma sun yarda su karɓi baki guda 700,000 har zuwa shekara ɗaya. Yawancin waɗanda suka makale a jirgin ruwan musulman Rohingya ne da ke gujewa irin ƙin jinin da ake musu a Bama da Bangladesh, yayin da suke ƙoƙarin gujewa talauci a ƙasarsu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Majalla ajiyar Litinin ne kungiyoyin mai a Najeriya suka kawo ƙarshen yajin aiki da suke yi wanda ya jawo matsaloli iri-iri. To, sashen Hausa na muryar Amurka ya ci gaba da bindiddigi inda aka kwana. Akan layi muna tare da mataimakin shugaban ƙungiyar dalalan man fetur a Najeriya, Abubakar Mai Gandi Ɗakin Gari. Malam Ɗakin Gari, ina aka kwana ne game da batun samar da isasshen man fetur a gidajen mai da ke Najeriya?
Halin da ake ciki dai yanzu, dukkan ma'aikata na NNPC, wato Pengasan da Nupeng, duka sun koma bakin aikin, kuma ana nan an soma loading kaya, wato loading CPMS da AGO da kuma ainihin kalanzir.
Wato man fetur da diesel da kalanzir. Yanzu jama'a sun fara samun wannan man fetur a gidan mai?
To, har yanzu gaskiya ba a samu wadataccen mai a gidajen mai ba. Domin abinda ake ciki, kasan waɗannan kayayyaki ana mafi yawanci ana ɗauko su daga kudancin Najeriya ne zakuwa arewaci. Domin mafi yawanci nan ne ke da ainihin man da ake shigowa da shi.
Kamar nan da kwanaki nawa jama'a za su fara ganin mai a cikin gidan mai?
To, inda har magana da ainihin su hukumar mai, gazancen da suke in har akwai wadataccen mai ɗin a ƙasa, to insha Allah suka bada mai din kamar yadda ya kamata, to ba za a dauki wani dogon lokaci ba ana wannan tsananin wuyan mai.
A farashin nawa za a ringa sai da shi?
Kamar yadda gwamnati ta nuna, abinda ake son kowane ya sai da mai din akan farashi na naira 87. Amma sai dai matsalar da ake samu, wato waɗannan gidajen man da waɗannan da ake ba cewa su shigo da mai din su sauke a cikin tankunan su domin su saida ma sauran 'yan kasuwa. To, gaskiya wannan farashi da suke saisuwa suna saisuwa da tsada kwarai da gaske. To, shi ya samu fi yawancin makitoci idan suka ɗauko wannan kaya, sai kaga sun kasa sai da shi ga abin da gwamnati ta ce a sai da shi.
Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi kowane ƙasa haƙo wannan mai a duniya, amma kuma ana fama da irin wannan matsala na yajin aiki. Ina maslaha na dindindin a naka tunani?
Ana tunani dai matsala na dindindin, domin gaskiya abin kunya ne a ce irin ƙasa Najeriya a ce ana wahalar mai. Ba dalilin da zai sa, in dai har akwai gaskiya da kuma an tabbatar da cewa ana riƙon amana, ba dalilin da zai sa a ce 'yan Najeriya suna wahalar mai. Mafita shi ne, dama muna da hanyoyin, muna da ainihin refinery, wato wuraren da ake tace mai a cikin Najeriya. To, waɗannan wurare yanzu gabaki ɗaya ba su aiki kamar yadda ya kamata. Na ɗaya kenan. Sa'annan kuma akwai 'yan kasuwa, mu kamar 'yan kasuwa masu zaman kansu, muna son gwamnati ta ba mu izini, mu ma mu gina ainihin wurin tacen mai. domin mu zama kishiya ga ainihin waɗancan matatayin mai da akwai a Najeriya. To kaga in har aka bada wannan dama muka shigo muka zo muka gina, to insha Allah za a samu wadataccen mai a cikin Najeriya. Ina mai tabbata ma ba ma maganar samu wadataccen mai ba, har mu kanmu za mu fara mu ma hita da shi a waje, muna saida makwastan da ke kewaye da mu a cikin Najeriya.
Madalla Abubakar mai gani ɗakin gari kenan, shine mataimakin shugaban ƙungiyar dalaman fetur a Najeriya. Mun gode Haji Abubakar.
Madalla, na gode ƙwarai.
Jama'a, idan ana lura a nahiyar Afirka akwai batutuwa masu nasaba da tsaro da siyasa da dama da ke faruwa a hali yanzu, kamar takaddamar siyasa a Burundi da ɗaure tsohon shugaban Masar Muhammad Morsi da kuma kama-kama da sojojin Nijar suke yi akan 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya, da kuma yiwuwar samun kogo a ƙarƙashin dajin Sambisa wanda ake tunani ana aka ɓoye ɗaliban Chibok a Najeriya. Saboda haka na kawo mai fashin baki akan harkokin tsaro da siyasa na jami'ar Antidiop a ƙasar Senegal, Farfesa Bobana Maiwa. Farfesa, mu fara da ƙasar Burundi. Meke faruwa ne a can?
To duka dai ga halamun da ake gani bayan kamar wannan ɗan juyin mulki da aka tashi, to har yanzu dai kwanciyar hankali ba ta dawo ba cikin ƙasar nan, tunda a jiyan nan ma ga irin labarin da muka ji mutane da suka fito wajen zanga-zanga an samu rasuwar rai a cikin waɗanda suka zo zanga-zanga. Wato har yanzu dai kowa yana bisa ga bakan shi, mutane waɗanda ke zanga-zanga ta ke Allah wadda da neman kamar wancan manda na uku na shugaban ƙasa Nkurunziza, da su kuma mutanen wajen Nkurunziza kowa yana bisa bakan shi. To abun yana ba da tsoro sosai sosai, saboda a cikin su ba wanda dai kamar ya sassauto hakan ga cewa da annabi sulhu.
Farfesa, idan aka duba da tarihi yake kasancewa na irin waɗannan takaddama, ina Burundi ta nufa ne a halin yanzu?
To duka ana fargaban cewa dai kada su koma cikin yakin basasa irin wanda, tunda ƙasa ce wadda an sa akwai yakin kabilanci a ciki. Ko da yanzu ga wannan zamanin ba a cewa yakin kabilanci ne, saboda ba 'yan kabila Hutu ba ne gaba ga 'yan kabila Tutsi. To ana tsoron cewa kada abin ya kai su cewa da su koma kamar gurbin su na jiya na cewa da yaki hawa yau ya zamanto sai an samu wanda ya zo ya yi juyin mulki kamar irin yadda aka san shi da wannan ƙasa da aka santa da soja sai ya shiga sai a samu kwanciyar hankali. Kuma idan ya zamanto sun shiga haka, akwai ƙasashe nan kewaye da su suma kan kansu ana tsoron kamar abin ya shaye, saboda 'yan gudun hijira in suka fara watsuwa suna shiga kamar Jamhuriyar Demokradiyya ta Congo ko kuma Tanzania ko kuma Rwanda, to abin yakan ba da tsoro, saboda da zama da suma yake da wuya kuma suna iya kawo kashin kalisha a wannan kasashen.
Menene maslaha ingantacciya ga wannan matsala da ake ciki yanzu?
Abu guda ne, ko ya so ko kai ya so, saboda mun ga irin haka, abu guda ne shi shugaban kasar nan idan yana kishin kasar shi, wato abin nan da al'ummar kasa suke tambaya nan ya sako wuya ya ba su wuya su tsara, wato ma'ana shine cewa kada ya nemi takara shiga takara. Mun gani a kasar Burkina Faso inda shugaban kasa ya yi taurin kai abin sai da aka kashe mutane, amma daga baya kuma sai ruga da gudu. Kuma akwai shugabannin kasar Afirka masu ɗimbin yawa waɗanda yau sun sabuka kara ga iko, suna nan zaune kasashen su lahiya lau. Akwai na 'yan tsibirin nan na Cape Verde, mutane suna nan zaman su lahiya lau. Ga shi na a ƙasar Mali, Alpha Omar Konare yana zaman shi kai dai ƙasashe da yawa inda shugaban ƙasa ya sauka kuma yana zaman zaman shi lahiya lau ba tare da yana da tare da wani rikici ba, koko ana gurbar da shugaban kotu. A'a, idan yayi haka ina ganin cewa shi ma kan kansa ka kwalliya. Ga yanan gudu lafi Jonathan Sabka da yi a ƙasar Najeriya, aiko idan aka je aka diba wanda aka ce yana ikon ƙasar Najeriya da wanda ke ikon ƙasar Burundi, akan gaskiya akwai yanda ya kitse.
To madalla Farfesa, bari kuma mu tattauna batun Masar din nan. A kwanakin baya an yankewa shi wannan tsohon zababben shugaban kasa Muhammad Morsi hukuncin kisa, yanzu kuma an yanke masa hukuncin daurin shekaru masu yawa a gidan kaso. Farfesa, me ke faruwa ne a wannan kasa?
To abin da ke faruwa shine cewa na ɗaya dai ko su waɗanda suka tura kamar shi wannan Sisi, Jamal Sisi, yayi wannan juyin mulkin sun san da cewa da kamar tafarkin demokrasiya ne suka hambare suka kawo soja ya dauka. Yanzu abin da yasa suke haka wato shi Muhammad Morsi yana da mutane ƴan goyen bayan shi tun ba kamar wannan ƴan musulunci Muslim Brotherhood. To wa'annan kin ma fa mutane ne ba kan wallata ba ce. Abin da yasa kenan yau in aka ce za a mishi hukuncin kisa aka ce an kashe shi to wannan abun ko yake kawo rikici masa sam za a zamanto ba ta zama lahiya ba tun ba da ya zamanto ba kasar Saudi Arabia ita ma tana shiga cikin halin kakan nake yi saboda a nan bakin kofar ta kasar Yemen har ta shiga cikin yaki a ba kwanciyar hankali to kenan in aka ce Yemen wato kudancin Saudi Arabia ba kwanciyar hankali a nan yammacin Saudi Arabia ba kwanciyar hankali an sa a Syria ba kwanciyar hankali wato wannan shi ya kawo suka sassauta kamar hukuncin da suka mishi
Farfesa bari kuma mu je Najeriya gwamnatin jihar Borno a kwanakin baya ya ce fa ta yiwu akwai koguna a karkashin kasa a dajin Sambisa inda aka boye waɗannan yara na Chibok Farfesa ya aka yi waɗannan bayanan sai yanzu suke fitowa
To abin da yasa akwai mutane da suna hangen abu da yawa na ɗaya shine cewa to abin da ake tsoron da yake nan duka wato kamar ita Boko Haram ce kamar ta shiga wannan halin ne saboda yanayin kabilanci ko da yake da cewa da akan gaskiya kowa ya san da cewa su Boko Haram ba ruwan su da wani iko ko kuma wani yanayin tsaro a Najeriya a ba ruwan su to yanzu ina ganin cewa an samu dai muhimmancin mutane masu zuwa bincike ne a da kama a kasar Najeriya an yi ɗari-ɗari da zuwa bincike an yi ɗari-ɗari da zuwa a yaƙe su yau abin yana ga fitowa wato bugu da ƙari dai ana ganin cewa da kamar in bai anniya ba kamar Boko Haram tana iya yin saranda ma gaba ɗaya
Me ke faruwa a Niger?
To abin da ke faruwa da yanzu dangane da yanayin tsaro a Niger. Wato duk wanda ya zamanto yana wata kungiya ta horar fula ana musu zargin cewa da kamar suna da alaka da Boko Haram ko kuma suna neman kamar kawo tarzoma amma ana neman cewa akwai guda cikin su wanda kamar yakan kawo tashin hankali a cikin kasashen su. To mu abu guda muke tambaya ba mu ce kar ayi ba amma idan aka ce an yi haka a kawo hujja amma a kame mutum kamar akuya a je a dade shi kuma shi yana mutum mai kare hakkin dan adam wannan idan ba hudo kujja a gwada ma ƴan kasa ba za mu ganin cewa kamar ana musu guna musu kenan wato ana musu gita da kulli ne
ina Niger take komawa dangane da shugabanci
to anan ana nuna cewa da kamar ba tafarkin demokrasiya kenan tunda in aka ce kamar kai ɗan kasa abu yana faruwa a cikin kasar ka fakka da ƴancin ka hudo kai Allah wanda ya da abun to ina demokrasiya take kenan an bi wata hanya daban ba hanyar demokrasiya ko da yake a cikin demokrasiya ba komai bane ya kamata ka faɗi yanayi wanda ya shahi tsaro akan kamar asiri da shi to amma duka da haka dan kasa idan ya gani saboda fa kasar nan ta Niger ba wanda shi wannan zama dan Niger ba idan mutum kaga abu yana so ya tuta kasar ka dole ka fito ka faɗi ka ce wannan gashi wannan kuma shugaban ne ya kamata su gane da haka da cewa da in wannan mulki na kama gare na shekarun baya wannan ya wuce yau ko wannan kasa in ya ga abin da ya gani ya kamata shi da kanshi mutu ya wadi ina ganin cewa da shi hankali da cewa da akwai akan gaskiya wani ababe da ake wanda ba za ka alheri a cikin kasa ba a hakan shi amma kowa ya sa ruwa a zuciyar shi ya zo ya azamna lahiya lau su bari kuma ɗan kasa tun su kan kansu mai kafa suna kira ta ɗan kasa su taya su to mutum ka gani abin da bai kamata ba ka zo ka faɗi wannan kuma laifi ne in kuma mutumin an yi zargin shi da kamar yana da hannu cikin wani ta'addanci to a hudo hujja tunda ba su hudo hujjojin ba ana ɗauka kamar cewa da fita da kulli ne kawai
Jama'a Farfesa Abubakar na mawa kenan mai fashin baki akan harkokin siyasa daga Jami'ar Anta Diop a can kasar Senegal yammacin Afirka. Farfesa mun gode sosai.
To madalla.
Dole ne aka yi bai yanzu ma ana bai zamanin sayan bai rayuwa a kuɗi doyi ja'ira cikin sani balahira aka yi a zamanin sayan bai mulki na mallaka sauyi demokaradiya yayi
na tare da sashen wasu na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon mu karfe 11 na rana da mintuna 19 gashirin mu na gaba
Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya idan kuna biye da mu dai a makon jiya kun ji kashin horkon tattaunawar da nayi da Abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a Promcom mai karfi kungiya mai zaman kanta wadda gwamnatin kasar Ingila ke taimaka ma da kudaden gudanar da ayyukan tallafa ma kananan manoma a Najeriya. Idan kuna tuni, a makon jiya na shaida muku cewa Abdul Dan Baba na cikin wasu 'yan Najeriya biyu kacal da suka halarci babban taron tantance makoman noma a duniya wanda aka yi a kasar Belgium. Tunda waka ta yi dadi a bakin mai ita inji masu iya magana, Abdul Dan Baba, ko za ka yi mana ƙarin bayani akan tahiyar da kai kwanakin baya zuwa Turai?
Wato, tahiyar da muka yi Turai a lokacin wata kungiya ne da wata kamfani da muke hulɗa da ita mai suna Syngenta, su ne suka gayyace mu. Wato, su wannan kamfani Syngenta suna harkan iraruka, suna harkan magungunan feshi. Wanda yake kusan a duniya in ba a ce su ne na ɗaya ba za su zo cikin na uku na farko. So, banda business ɗin da suke yi na sai da kayayyakin cefanen noma, sun sa ma kansu wasu ajandoji guda shida. Wanda yake duk waɗannan ajandoji ba sun yi shi saboda su bunƙasa kansu ba, amma suna ƙoƙari su ga cewa harkar noma ne da yanayi ya bunƙasa. A misali, suna so a cikin ajandojin nasu na farko suna so su ga cewa yanayin lalacewan gonaki da ake samu, abinda masana suke cewa degradation, an rage wannan degradation da ake samu. Zaka ga ana ta amfani da gona ɗaya kowane shekara kuma ba a mayar mata da wani abu daga ƙarshe, sai ga abin da take bayarwa sai ƙasa-ƙasa yake yi, ainihin albarkanta ya ragu. To, sun ɗaukan ma kansu alƙawarin nan da shekaru 20 zuwa 50 suna so su dawo da aƙalla miliyan 10 na waɗannan gonaki su dawo ana amfani da su. Sannan wannan magana yanzu da muka gama yi na maganar ɗumamar yanayi, su ga yaya za a yi shi ma a faɗakar da duniya, sannan kuma a yi bincike na abubuwa da irarika da dabaru wanda za su dace da irin waɗannan yanayi. Sannan suna so nan da waɗannan shekaru 20 zuwa 50 su ga cewa aƙalla manoma miliyan 20 ƙananan manoma sun bunƙasa, sannan kuma sun ninka yawan amfani da suke samu ko da daga kashi 50 zuwa 100 ne. To, mu a bisa wannan kudirin nasu na tallafa ma ƙaramin manomi aƙalla miliyan 20 a duniya, ya ga cewa ya bunƙasa kuma ya ninka amfani da yake samu, akan haka ne suka gayyace mu. Wani taro ne wanda suke ɗaukar nauyi da haɗin gwiwa da wasu ƙungiya da ake cema ELO, European Landowners, suka shirya, suna shirya irin wannan tarurruka da ake na Forum for the Future of Agriculture, FFA, duk shekara. To, a wannan shekaran ganin hoɓɓasan da aka yi a Najeriya ta hanyar faɗakar da ƙananan manoma, sai kuma dama gashi muna da dangantaka da su, suka gayyace mu mu zo mu ji me Turai take tsarawa, sannan me za mu iya ƙaruwa da shi, mu kuma muka dawo mu ƙari ƙasashenmu na Afirka. Saboda haka mu kaɗai ne aka gayyata a cikin wannan taro, amma duk wani wanda ya je wannan taro, akwai participant, akwai masu halartar taron su 150, mu ne kaɗai daga Afirka, daga Najeriya.
Kenan ƙungiyarku ta Promcom mai ƙarfi kawai aka gayyata?
Yauwa, akwai ita Syngenta tana hudda da ƙungiyoyi irin namu da dama a Najeriya, amma dai da ni daga ƙungiyar Propcom da kuma wata mata daga IFDC, wato International Fertilizer Development Center, duk abokan hudɗan Syngenta ne, shine suka gayyace mu don mu ji, sannan kuma mu sanar da duniya mu kuma me muke yi a ƙasashenmu, a ƙasarmu Najeriya, da haɗin gwiwa da wannan kamfani. To, dalilin da yasa suka gayyace mu kenan muka je wannan taro.
Yawwa, to Malam Abdul, me ka gani, me ka ƙari da shi, kuma me ka koma da shi Najeriya domin amfanin noma da manoma?
Aja, ai, wannan taro sai ya sa muka farga, amma Allah sa ba fargan jaji ba ne. Wato, muna ganin cewa Turai sun riga sun ci gaba. Ɗaya daga cikin abin da ya ba mu mamaki, mu muna ganin sun ci gaba, amma su kullum suna ganin ci gaban nan bai isa ba, suna ƙara shiri ne na shekara 20 nan gaba. Wannan taro na FFA, kawai abin da suke yi duk shekara shine su zo su zauna su ga abin da muka kudurta ɗin nan za mu cimma nan da shekara 20, shin yanzu ina muke? Ana samun nasara? In ba a samun nasara, meye cikas ɗin da ake samu, ya za a gyara saboda a ci gaba? Amma waɗannan kudurorin suna nan, haka za a ci gaba da sai har sai an cim musu. To, mu ina ga mu 'yan abinda yan rabbana ka wadata ne. So abinda ya fara ba mu mamaki shine wannan su muna ganin sun ci gaba, amma su kuma ashe ba a zaune suke ba, kullun ƙara bintike ake yi, ƙara ci gaba ake yi, ba a shanta ke ba.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau, Abdulrahman dan baba zai ci gaba da mana bayanin abubuwan da ya gani a wajen wannan babban taron. Yanzu a madadin Abdulrahman dan baba, jami'i mai bada shawara kungiyar Promcom mai karhi da wadda ta hada mana sauti, Julie Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata.
Madalla a gaida Halima, to yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Sadat Sa'idu Daura, wanda take cewa game da kamakamin ƴan gwagwarmaya da gwamnatin Niger take yi bisa zargin alaka da Boko Haram. Wannan ba komai bane illa take haƙƙin dan adam ne da rusa demokradiyya. Da fatan gwamnatin Niger za ta gaggauta sakin su, ganin yadda ba su da wani laifi a wannan harka ta Boko Haram. Hangin da na ba shiga gari ba, na soma ne da wannan karin magana, ganin yadda ƴan kasashen mu na Afirka suke ta tururuwa ƙetarawa zuwa kasashen Turai da nufin cirani, wanda a sanadiyar hakan sukan sha bakar wahala akan hanyar su, kuma ta kai su ga rasa rayukansu. Ya kamata su sani dai, arziki da tashin hankali a garin wasu gwanda talauci da kwanciyar hankali a garinku. In kunne ya ji ganga jiki ya tsira. Daga Mudassir Muhammad Tafawa Balewa. Salamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama in bayyana ra'ayina akan alƙawuran da gwamnatin ƙasar mu ta Niger ta ɗauka na sama ma matasa aikin yi don rage zaman kashe wando. Yau shekara kusan biyar kenan, amma har yanzu shiru kake ji wai mallam ya ci shiruwa. Kira na ga gwamnatin shine da ta sani alƙawari dai kaya ne, don haka muna ƙara tuna mata da wannan alƙawari ta ɗauka daga Muhammadu Ahmad Idris ɗan Niger a Kabuga Kano. Alal hakika janye yajin aiki da ƙungiyar hada-hadan man fetur suka yi a Najeriya abin ayaba ne. Don ko ba komai za ta rage halin kunci da talakawan Najeriya suke ciki. Sako daga Matthew Garba. Sai kuma sakon kawo wa kashe ragwalam wanda ya ce rashin tsayayyar gwamnati mai kishin al'umma ke ta'azzara wahalhalu da 'yan kasar Najeriya ke sha a hannun miyagun shugabanni. Amma sai dai muna fata nan da wasu 'yan kwanaki za mu haɗu da halartacciyar gwamnatin da muka zaɓa, kuma ke sa ran za ta kyautata mana. Daga ƙarshe sai sakon Badamasi Aliyu Rijal Lemo Kano, wanda ya ce ina kira ga 'yan Najeriya da mu taya sabuwar gwamnati mai jiran gado da addu'a da fatan Allah ya dafa wa Alhaji Muhammadu Buhari wajen warware matsalolin da suka addabi ƙasar mu Najeriya.
To kafin mu karkata shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Sanda a Kenya sun ce an kashe jami'an tsaro daya, wasu da dama kuma sun jakata lokacin da wasu da ake zaton 'yan yakin sakan kungiyar Al-Shabab ne suka kai wa 'yan sandan da ke sintiri hari a kusa da iyakar kasar Somalia. Jami'an tsaron sun ce an fara kai hare-haren ne a daren jiya Litinin, lokacin da motar 'yan sandan ta taka wata nakiya da aka binne a kasa a kusa da ƙauyen Yumbes, inda 'yan sanda aƙalla guda uku suka jakata. An fara shari'ar leƙen asirin wani ɗan jaridar Washington Post Jason Rezaian yau Talata a Iran, yayin da aka hana jama'a shaidar shari'ar. Kamfanin dillancin labaran IRNA mallakar gwamnati ya faɗi cewa an yi shari'ar ne a wata kotun juyin juya hali, wadda galibi takan saurari ƙararrakin da suka shafi matakan tsaron ƙasa ne. Tsananin zafi a Indiya ya yi sanadiyyar hallaka mutane fiye da 500, kuma ƙwararru masu nazari a kan yanayi suna sa ran za a ci gaba da fuskantar zafin a 'yan kwanaki masu zuwa. Yawancin mace-macen da aka samu sun faru ne a jihohin Andhra Pradesh da Telangana da ke kudancin ƙasar, inda hukumar yanayin Indiya ke hasashen za a tafka mummunan zafi da zai kai awo 40.
Kuma da takaitattun labaran duniya kenan. Jama'a, daidai wannan lokaci shirin namu ne yanzu ke karewa, sai can da daddaren Allah su aka mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Muna mika gaisuwar ta'aziyya ga mai sauraron mu Mustapha Alkali Koko, saboda rusun mahaifiyarsa da azu-dazun nan a garin birnin Kebbi da ke jihar Kebbi Najeriya. Allah jikanta da rahama. Yanzu amma da dan ita Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya, da kuma Julie Leathers Gresham ita ta hada sauti ta bada umarni, sai injinan mu Nashwan ni Bello Galadanci. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum, sai anjima.